Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin radio amfani da sarauniya da fara da noma da download da kuma niya sai kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makeri daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau, Litinin 11 ga watan Satumba, ranar da Amurka ke tunawa da cika shekaru 16 da kai harin ta'addanci a ƙasar da aka fi sani da harin 9/11. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
A yau Litinin ne ake sa ran mahaukaciyar guguwar nan ta Irma za ta rage ƙarfi yayin da take ratsawa a arewacin Florida da kuma kudancin Georgia. Shugaban Amurka Donald Trump a karo na farko zai jagoranci Amurkawa a yau Litinin wurin tunawa da hare-haren ranar 11 ga watan Satumba wanda aka kai wa New York da kuma Washington a shekarar 2001. Kungiyar 'yan bindigar Somalia ta Al-Shabaab ta kai hari a kan wani muhimmin gari da ke kan iyakar Somalia da Kenya da safiyar yau Litinin.
Kanin labaran kenan. Rundunar tsaron Najeriya ta musanta kashe mutane a wata arangama da aka yi da 'yan kungiyar IPOB.
Ni ban san da wannan ba, domin inda ce akwai wanda an kashe, ya kamata su je su yi kara wurin yan sanda.
A jamhuriyar Nijar kuma, 'yan tireda a birnin Yame sun shiga yajin aiki sabili da ƙarin kuɗin shaguna.
Yanzu ƙarin da sun kai sun buge shagunan gabaki ɗaya, sun kace yanzu bisa metar kare za su lissahi, don ko a tana da wi metar kare daga jikka $6.64, sun kace mu biya jikka 40 gare ta.
Ko yana yiwuwa bakin 'yan majalisar dokokin Amurka ya zo ɗaya game da batun 'yanci ranin da iyayensu suka shigo da su ƙasar ba tare da izini ba da ake kira Dreamers, muna da amsa a shirin namu. Yusuf Harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar ɗan adam, amma duka sai bayan kun sha labarai.
A yau Litinin ne ake sa ran mahaukaciyar guguwar nan ta Irma za ta rage ƙarfi yayin da take ratsawa a arewacin Florida da kuma kudancin Georgia, a cewar cibiyar da ke nazarin muguwar guguwa ta ƙasar Amurka. Duk da haka, masu hasashen yanayi sun yi kashe da cewar ambaliya da guguwar ta Irma ta haddasa a gabar tekun kudu maso gabashin Amurka na iya janyo barazana ga rayuwar bil'adama da kuma tsananta hali da ake ciki. Bugu da ƙari, cibiyar guguwa ta ce akwai yiwuwar ratsawar muguwar iskar nan ta tornado a arewa maso gabashin Florida da kudu maso gabashin Georgia da kuma Carolina ta kudu da yammacin yau Litinin. Da daren jiya Lahadi ne guguwar Irma ta yi tsanani haɗe da iska mai ƙarfi da ke juyawar kilomita 155 cikin awa guda.
Shugaba Donald Trump a karon farko a matsayinsa na shugaban ƙasar Amurka zai jagoranci Amurkawa a yau Litinin wurin tunawa da hare-haren ranar 11 ga watan Satumba da aka kaiwa New York da Washington a shekara ta 2001. Trump zai yi bikin cika shekaru 16 ne na tuna aikin ta'addanci mafi muni a ƙasar Amurka a fadarsa ta White House, kana a yi tsit na lokaci kalilan a daidai ƙarfe 8:40 daidai lokacin da jirgin farko da 'yan ta'addan Al-Qaida da suka yi fashinsa suka afkawa cibiyar kasuwanci ta duniya a birnin New York. Wani jirgi na biyu ya sake afkawa bene na cibiyar kasuwancin duniyar bayan mintuna 23. Kana wannan makeken benen ya rushe da wuta daga bisani hayaki ya turnuke wurin. Baya ga haka kuma, Trump zai halarci bikin tuna wannan rana a yau Litinin a ma'aikatar tsaro ta Pentagon da aka kai hari. Aka kuma yi mata mummunar ɓanna yayin da jirgin fasinja ɗaya daga cikin jirage huɗu da 'yan ta'addan suka yi fashinsa a wannan rana ya rafka ginin. Da safiyar yau Litinin aka sauke tuta Amurka a gefen ginin. Mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence zai je Jacksonville a jihar Pennsylvania, inda wani jirgi da shi ma aka yi fashinsa ya faɗi a kan wani fili.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar 'yan bindigar Somalia ta Al-Shabaab ta kai hari a kan wani muhimmin gari da ke kan iyakar Somalia da Kenya da safiyar yau Litinin, a cewar mazauna yankin. An bindigan sun fara kai harin ne da ƙetowar alfajirin yau, inda suka kai wa garin samame ta ɓangarori daban-daban, inji mazauna garin. wasu mazauna garin na Balet Hawo. Su biyu sun ce mayakan na Al-Shabaab sun fara kai harin ne akan wani sansanin soji mai tazarar kilomita 6 daga arewa maso gabashin garin, inda suka yi amfani da mota dauke da bom suka kai harin kunar bakin wake. Majiyoyi sun ce sojojin da ke yankin sun janye zuwa cikin kasar Kenya. Harin na biyu sun auna ofishin 'yan sanda ne a cikin garin, inda suka yi amfani da irin salon harin farko, a cewar wani tsohon babban jami'i na Balet Hawo. Rahotanni sun ce an yi musayar wuta a tashar 'yan sandan. Mazauna garin sun ga mayakan Al-Shabaab a kan titunan Balet Hawo, kuma sun ji harbe-harben bindiga jefi-jefi.
'Yan sandan Pakistan sun ce 'yan bindiga a birnin, wato a cikin lardin Baluchistan, sun kashe mutane hudu, 'yan hazara na ɗari kashiya marasa rinjaye. Binciken farko ya nuna cewa wannan kisan ta'addanci ne, a cewar kwamishinan 'yan sandan Keita Ahmed Ali Khan yake fadawa kamfanin dillacin labaran Faransa. Waɗanda harin ya ritsa da su suna kan hanyarsu ne a cikin mota tsakanin Keita da iyakar Afghanistan. Babu wanda ya ɗauki alhakin kai wannan hari nan da nan. Ko da yake 'yan hazara sun dade suna huskantar hare-hare daga mayakan Sunni, yanayin saka suturar 'yan hazara a yankin yana sa a gano su cikin sauki tsakanin al'ummar yankin. A don haka masu auna su na samun sauki wurin kashe su. Akwai 'yan hazara a kasashen Afghanistan da kuma Pakistan, sai dai ba iya gano inda waɗanda suka mutu suke zaune ba.
Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi muhawara game da ɗaukar mataki akan kira ga sabon takunkumi na tattalin arziki akan Koriya ta Arewa a matsayin martani ga ci gaba da shirinta na makaman nukiliya da kuma gwaje-gwajen makamai masu linzami. Amurka ce ta shirya wannan kudirin na baya-bayan nan a matsayin martani ga gwaje-gwajen makamai masu linzami na ƙarƙashin ƙasa na cikon shida da Pyongyang ɗin ta yi ranar 3 ga watan Satumba, wanda ake kyautar zaton shi ne bam ɗin hydrogen na farko wadda gwamnatin Koriya ta yi. Kudirin na farko ya yi kira ga ɗora takunkumi na mai da iskar gas na Koriya ta Arewa, tare da ɗora hannu a kan ƙadarorin shugaba Kim Jong-un da gwamnatinsa a ƙasashen waje. Jami'an diplomasiya sun ce sabon kudirin da za a bayyana da shi a yau Litinin zai sabunta tsohon takunkumi da aka ɗora wa mai da iskar gas da kuma ƙwace ƙadarorin Kim Jong-un. An shirya sabon kudirin ne bayan zazzafar tattaunawa da Rasha da kuma China, wadda dukkaninsu masu ƙarfin faɗa a jini a wannan kwamitin. Sabon kudirin zai ci gaba da haramta aikewa da zani da kuma wato wanda daman yana kunshe a cikin kudirin na ainihi.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Rundunar tsaron Najeriya ta musanta kashe jama'a a arangamar da aka yi tsakanin sojoji da 'yan kungiyar da ke ta da ƙayar baya a kudancin Najeriya da ake kira IPOB. Wakilinmu Lamido Abubakar na da ci gaban rahoton.
Sanarwar baya-bayan nan da rundunar sojan Najeriya ta fitar ta ce kungiyar ta IPOB ta yaɗa wasu hotuna na bidiyo a sashen sada zumunta na intanet kan cewar sun harbi mutane da dama 'yan kungiyar ta IPOB lokacin da suka yi wa gidan Musa Inamdi Kanu da Ramikiya ko AIG Hosea Hassan Karma shi ne mataimakin babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya da ke kula da shiya ta tara a Ummu Afiya da ke jihar Abia. Kuma ya yi ƙarin haske kan yadda lamarin ya faru da kuma matakan da suke ɗauka.
Sojoji wai sun gyara APC nasu suna patrol a tesa a kan patrol kenan. Sun zo sun ce wancan street wancan yana gaba da kofan shi Nambi Kano. To yaran da sun taru a wurin sun fara jafa musu jusu, sun ji fara jafa broken collar soja guda biyar an ji bishi ciwo a hannu. To sojoji kuma sun fara harbe a iska. To bayan da sun wuce akwai wata mata da ta zo wurin kwaya mai ya hada su da ita ne an zo asasareta da aida. Akwai wani mobile policeman wanda ya je ina so ya saya kati na telefon na an kama shi an fara sasare shi da musani sun ji ciwo shi dan sandan nan da wata mata da wancan soja musani su har ma an kai su clinic na police.
Da wato bayan wani abu ya faru kamar su NIPOB din kamar ko akwai wasu da aka jikkata dan su nuna kamar an kashe musu mutane da dama.
To ni ban san da wannan ba domin inda ce akwai wanda kashe ya kamata su je su yi kara wurin yan sanda.
Kun dauki matakai na baza jami'an tsaro gudun abin da ka iya biwa baya?
Eh, yanzu ma mun tura yan sanda suna patrolling wanda anguwa gaba gida, kuma muna assuring members of public cewa kowa ya ci gaba da harkar shi.
Wani dan kungiyar ta IPOB yace
at least 20-30 people have been killed and several injuries and loss of properties and others.
Yana cewa ne lalle na tabbatar an kashe muna mutane kimanin 20 zuwa 30 yayin da wasu da dama suka jikkata tare da hasarar dukiyoyi. Kuma za mu dauki wannan batu zuwa kotun duniya da kuma kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa domin lalabo mafita. Birnin Umu Ahiyade dake jihar Abia can ne aka fara wannan dauki ba dadi don jin halin da birnin yake ciki. Na tuntubi wani dake zaune a jihar kuma ga abin da yake cewa.
Sunana Sarki Alhaji Yaro Kallabi, nine sarkin Hausawan jihar Abia. Wato irin yaran nan ne ɗan zaune daga Ribanza sai su je su kwashe nan mutane ci ciwon sa baka. Amma mu kan mun gode Allah, jami'an tsaron mu suna kokari iyakacin kokarin su.
Kamar ta bangaren kasuwanci da sauran hada-hada, abubuwa na tafiya bisa kamar yadda aka saba misali.
Eh, abubuwa na tafiya.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
To a gaida Lamido, yan kasuwa a birnin Yame sun shiga yajin aiki biyo bayan ƙarin kuɗin shaguna da aka yi, kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilin Musulmin Muni Barma ya aiko mana.
A wata takarar ta aike wa shugabannin kungiyar ƴan kasuwa, hukumar Sokojan mai alhakin tafiyar da al'amura a babbar kasuwa da ake kira kasuwar sama ko Gramarshe, ta sanar da ƙarin kuɗin hayar shaguna saboda wasu dalilai da aka danganta da komadar tattalin arziki, matakin da ƴan kasuwar suka ce ba za su lamunta da shi ba. Mafari kenan da suka rufe shaguna a yau Litinin 11 ga watan Satumba. Ibrahim Garba shine sakataren tsare-tsare a kungiyar ƴan kasuwa.
Shago akwai kategori A, akwai C, akwai B, akwai hall, akwai sol. Yanzu ƙarin da sun kai sun buge shagunan gabaki daya, sun kace yanzu bisa meter kare za su lissahi. Don ko A tana da wi meter kare daga jikka 6 da dala 64, sun kace mu biya jikka 40 gare ta. B tana da meter kare 12, abinda muke biyan shi jikka 9 da dala 96, yanzu sun kace mu biya shi jikka 60. Sai yana da meter kare 16, da abinda muke biyan shi jikka 12 da rabi da dala 28, yanzu sun kace mu biya shi jikka 80.
Jin wannan labari ke da wuya, ministan kasuwanci ya kira wakilan ƴan kasuwar na babbar kasuwa don samar da maslaha akan wannan rikici da tuni ya isa a kotun sasanta rigingimin ƴan kasuwa.
Mun hito wurin ministry yanzu, ministry ya kwatamta muna yace yanzu mu yi kokari mu tai jitis, ya zai sa jitis ta kiraye mu muna saurara. In jiji ya kire mu, abinda mun ka sani za mu ba jiji labari, abinda muke so kuma za mu tambaye shi ga jiji.
Mun leka a cibiyar hukumar Sokojam domin jin matsayinsu akan wannan yajin aiki, sai dai bamu tarar da kowa ba. To amma wata majiya ta bayyana cewa sun tare a kotun shari'ar Tribunal de Commerce a shirin fafatawarsu da bangaren ƴan kasuwa. Wannan na faruwa ne a wani lokacin da ƴan kasuwa ke korafi akan rashin ciniki, inji Bubakar Isuhu dan kasuwa a Gramarshe.
Yau kun dai ba ka sama bocin hirbu ne cikin kantin ka, kana ma kwana cikin kanti, wallahi babu kasu, babu komi.
Yajin aikin na wuni ɗaya yayi tasiri akan harkokin yau da kullum, kamar yadda wasu mazaunan Yamai suka shaida min.
Sunana Musa Damu, na zo sai ga kaya kamar fermentir da wasu abubuwa haka, yanzu kasuwa yana ba su bude ba, harka bai ba, ajiba a jara.
Ni ne Asmanu Adamu mai yaki, ina kama kiliyan kina da yawa kaya suna sai ga yanzu kamfanin mu da zo da sayan ishe kasuwa lige. Na ki wanda suke sayan kaya ga yanzu suka ce min ai yau suna ga zanga-zanga. Nace me da matsala suka ce an ƙara kuɗin shago ne. To gaskiya ya kamata a duba a gani wannan abun ba dadi. A kowane iri ina iya samun abin da ya yi miliyan biyu cikin kasuwar ga. Yau gashi na zo kasuwar tana bige. Kenan ni yau an a kowane ran shi ɓaci ni ne, ina cikin ɓacin rai sosai. A dai hankuri a gyara ya yi kwa.
Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Haka yake, ƴan majalisar wakilan Amurka Federica Wilson ta yi fice a matsayin wadda ke tsayin daka wajen kare haƙƙoƙin mata da ƙananan yara. Bayan dawowarta daga Najeriya, inda ta je domin ganin halin da ƴan matan ƙungiyar, wato da ƙungiyar Boko Haram ta saki, mun zanta da ita kan batutuwa da dama da suka shafi yancin Irani da ke Amurka. Na kuma tambaye ta ko yana yiwuwa 'yan majalisa su iya cimma matsaya kan batun shirin tsohon shugaban Amurka da ake kira daka wanda shugaba Donald Trump ya soke, sai ta bayyana cewa
it's going to be hard because of the ideology of some of our lawmakers who just think that immigration is making America too brown.
Zai zama da wuya saboda irin aƙidar wasu 'yan majalisunmu waɗanda ke tunanin zama kaka gida na maida Amurka launin ƙasa-ƙasa, kuma ba sa son haka. Suna son in sun ce a sake maida Amurka babba, suna nufin a sake maida Amurka fara. Saboda haka bakin hauren suna bakanta mazaɓin Amurka. Saboda haka yana da matukar wahala a shawo kan mutane waɗanda ke da irin wannan rashin fahimta a cikin zukatansu. Saboda haka suka tashi, kuma abinda suka yi imani da shi kenan. Kuma suna wakiltar mutane waɗanda suka yi imani da shi. Don haka in ka wakilci mutanen da suka yi imani da hakan, za ka yi zaɓe ne ba kaɗai saboda lamirinka ba, har ma da lamirin waɗanda kake wakilta. Saboda haka sai mun samu tattaunawa da basira kan su wane ne masu hangen nesa. Sai mun samu kowane mutum da mai yiwuwa zai jefa kuri'ar a'a kan aƙalla rabin tattaunawar da masu hangen nesa na zahiri. Ya sadu da mai hangen nesan fuska da fuska, ya saurari labarin, ya saurari inda aka kai, ya saurari fatarsu, burinsu. Kila za ka taɓa zuciyar 'yan majalisun da aka aika majalisar su yi wani abu daban. Kila za ka canza tunaninsu, saboda al'amari ne da ke kwan-gaba-kwan baya a matakin jihohi shiya da gwamnatin tarayya tsararraki da dama. Kuma ban taɓa ganin shi da muni kamar na yanzu ba. Ina gaya musu kamar yadda na faɗa musu a majalisar jaha cewa suna da rayuwa a gaba, kuma suna da mutane da ke ƙaunarsu, kuma suna da mutane da ke goyon bayansu. Don haka dole ne mu haɗu mu yaƙi, kuma mu canza tunanin mutanen da basu fahimta ba. Ba su kaɗa ƙuri'ar haka saboda basu fahimta ba, ba abin da suka saba da shi ba ne. Kuma ba su sha'awar kaɗa ƙuri'a da zai saɓa wa waɗanda suka zaɓe su, saboda suna buƙatar cin zaɓe kowace shekara. Don haka sai ka shiga zuciyarsu da tunaninsu, su jajirce, su ci gaba da rubuta wasiƙu, su yi amfani da shafukan sada zumunta, su ci gaba da kasancewa manyan misalai wa tsararrakinsu, saboda mu samu manyan abin kwatanci da za mu ba su goyon baya, waɗanda za mu riƙe hannunsu mu ce, Malam ɗan majalisa, ka sadu da mai hangen nesa. Wannan shi ne mai hangen nesa. Baka taɓa saduwa da mai hangen nesa ba. Kai dai ji kalmar hangen nesa ne, amma ga mai hangen nesa na zahiri. Idan har dukanmu za mu yi haka, mu ci gaba da yi musu yaƙi. Kamar yadda muka san abin da ya faru da 'yan matan nan 300 a daji har shekaru 3, amma suna da rai, in har mun iya fitar da su daga daji a Najeriya daga Boko Haram, lalle za mu iya dokar da zai taimaka wa masu hangen nesa.
We have to fight and we have to change the minds and the hearts of people who don't understand.
There's a place in your heart and I know that it is love.
Zainab Babaji da fassarar bayanin 'yan majalisa Federica Wilson a hiramu da ita. To kada dai a sha'afa, kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga agogo ma'anan Washington na ƙarfe 11:18 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can haƙiƙa ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa. Kwalkoliyar daraja shi hau shi ɗare ɗam to shi mara.
Masu sauraro a cikin shirin namu na yau, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Muna fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka, Allahumma amin. Shirin namu na wannan makon za mu ɗaura ne daga inda muka dakata a makon da ya gabata, inda muke tattauna wasu kaɗan daga cikin matsaloli da suka yi katutu a ɓangaren ilimi a jihar Kaduna, waɗanda suke kama da na sauran jihohin a baki ɗaya Najeriya. Babban baƙon namu, Comrade Shehu Muhammad, shugaban ƙungiyar ƙwadugo reshen jihar Kaduna, kuma daraktan gudanarwa a hukumar kula da ilimin yaƙi da jahilci ta jihar Kaduna, Kaduna State Agency for Mass Literacy a turance, a yau za mu daura daga inda yake zakulo matsalolin da kuma hanya mafita.
An fitar da sakamakon waccan jaraba.
Eh, su wanda suke su bet su aka ba hakkin tantancewa na wayanda suka ci da kuma wanda basu ci ba. Abinda muke turka-turka da shi shine ita gwamnati tana ganin cewa ya kamata a ce sai wanda ya ci 90% na jarabawan shine ya cancanta ya zama na cewa ya ci gaba da koyarwa. Wanda ya ci kasa da wannan bai kamata ya zama na aji ba, sai dai a sallame shi aiki. To nan ne muka shigo muka ci a'a, domin shi jarabawa ma kwata-kwata a tsarin na jarabawa na duniya gaba ɗaya ana bin shi duk inda ka kai matakin da ka samu rabi, ka kai matakin da ba yabo ba fallasa. So kaga wanda suke da wannan su ne wanda za a ce to gwamnati za ta iya shigowa domin ta ƙara ba su dama su je su ƙaro ilimi domin su inganta aikinsu a samu abin da ake so. Wanda suke ƙasa da wannan to mun yarda a canza musu wani aiki daban, ko kuma wanda ba zai yi ba a samu a haɗa kuɗin shi na gratuity ɗin shi da sauransu a bashi a sallame shi. To a wannan muke yanzu.
Amma ta wace hanya kake ganin ita wannan jarabawa ko da an tsamo waɗanda suka ci jarabawan za ta taimaka wajen inganta ilimi?
Za ta inganta domin kaga ai kaman an yi tankaɗe da rayuwa ne, domin yanda ake tafiya kaman ana tafiya ne kawai a makance, ba san wanda yake da kwazo ba, ba san wanda yake bai da kwazo ba. So yanzu ka san cewa kana da waɗanda suna da wani mataki wanda yake kai gwamnati za ka duna tana ganin mai wannan matakin za ta iya aiki da shi. Wanda yake da ƙasa da wannan matakin yana da buƙatan a bashi dama ya ƙaro ilimi. So kaga daga nan hatta su kansu wanda suka samu wannan matakin da gwamnati ta amince da shi, su kansu sai an ba su wani horarwa wanda yake za su ƙara inganta aikin koyarwa ta yanda za a sami abin da ake so. Idan ka duba za ka ga cewa malaman da muke da shi a makarantun gwamnati suna da inganci matuƙa daga fiye da malaman da suke a makarantun kuɗi da ake biyan kuɗi zabawa. Amma abin da yake dakushe kaifin aikin da suke yi shine rashin kula da hakokinsu. Saboda malami ne zai zo aji yana tana wata shi kanshi ya fito bai ci abinci ba, iyalan shi ba su ci abinci ba, ya wata kila ma samu da kyale samu ya samu kuɗin da ya hau a saba ya zo makaranta baya tunanin kuma. So kaga anan dole malamin nan zai tsaya a gaban allo yana koyarwa yana kuma santa ya zai kuma, sannan kuma ya koma zai samu gidan shi. Ba wai ba su da ingancin da ya kamata su koyar bane ba. Ina mai tabbatar maka malaman makarantun da suke jihar Kaduna suna da cikakken inganci da za su koyar a kowane makaranta a Najeriya. Amma inda giza ke sanan shi ne wajen kula da hakokinsu a matsayinsu na malamai da kuma goyon bayan da ya kamata a ringa ba su domin su inganta aikinsu, a nan ne matsalan yake. Wanda yake a jihar Kaduna muna da abin da ake cewa TSS wanda ake ba abin nan da malamai. Amma duk da haka wannan bai isa ba, domin idan kana buƙatar malami ya je maka makarantar da ke wani ƙauye wanda yake za ka ga mashin ma ba zai je ba, akwai inda mashin din zai tsaya sai an shiga kwale-kwale sannan tsallaka a je a samu al'umman wajen a ba su ilimi. So ya kamata a ce akwai wani alawa na musamman na malaman da suke koyarwa a cikin irin wayannan ƙauyuku. Idan aka fito da wannan shi zai jawo hankalin malaman da suke da ƙwarewa na musamman su runduma su koma ƙauyuku, domin sun san cewa albashinsu zai sha bamban da malamin da yake koyarwa a cikin birni. Idan aka yi wannan so kaga za a samu inganci na koyarwa daga grassroots daga ƙasa, because yanzu in ka duba yanda ake tafiya shi ne yawancin malaman masu kyau suna cikin birni. Wayansu idan ka ce musu ka koma da su ƙauyuka ko dai su aji aikin ko kuma su amince da su je, amma kuma ba za su je kamar da ke bukata. To wannan allowance ɗin da za ka fito da shi zai jawo hankalinsu su zanna, sannan kuma ya zamana waɗannan makarantu da suke cikin ƙauyuka nan ya zamana cewa malaman da suke wajen, tunda za a samu malamai ne baki ba wai waɗanda suke wajen bane ba, lallale ba lallale ne a samu wanda suke wajen ba, ya zamana cewa akwai tanaji da ake musu na wajen zama da kuma tsaro. So ina tabbatar maka idan aka samu wannan za a samu haɓakan ilimi tun daga primary har zuwa secondary a jihar Kaduna da Najeriya gaba ɗaya.
Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu mako mai zuwa za mu ɗaura daga inda muka dakata. Muna miƙa godiya ta musamman ga babban baƙon namu Comrade Shehu Muhammad, shugaban ƙungiyar Ƙwadugo reshen jihar Kaduna kuma daraktan gudanarwa a hukumar kula da ilimin yaƙi da jahilci ta jihar Kaduna, Kaduna State Agency for Mass Literacy a turance. Sai kuma sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, da wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham. Nine naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku zama lafiya.
Amada Adama ta adumu zan miƙewa.
To madalla gaida Harande sai kuma kadan daga cikin danbin rayu da ku masu saurare kuke aika mana ta hanyar email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Ali Abdullahi Doran Baga. Yace ina kira ga hukumomi da kungiyoyin agaji na Majalisar Dinkin Duniya akan su bada kulawa ta musamman dan dakile cutar kwalara a jihar Borno, duba da yadda cutar take saurin yaduwa. Sai kuma wasiƙa mai cewa salam VOA Hausa, dan Allah ku isar mana da sakon mu ga masu rajin kafa yankin Biafra da cewa hakika duk wanda bai ji barba to zai ji hoho. Kuma gwamzawar da aka yi tsakanin jami'an tsaron Najeriya da masu rajin kafa yankin Biafra abin takaici ne da Allah wadai. Daga ƙarshe muna fatan masu rajin kafa yankin za su mutunta doka da oda domin kaucewa jefa yankin cikin mawuyacin hali. Sako daga Sani Sa'id da Gairi a jihar Zamfara da Aisha Alhaji Lawalla Gairi da Ibrahim M. Abubakar Maiduguri. Shi kuma Muhammad Salihu Kauran Namo da Zamfara cewa yayi yin watsi da karar da Sanata Dina Malaya ya shigar a gaban kotu inda yake kalubalantar yunkurin yi masa kiranye da wata kotun tarayya ta yi abin yabawa ne. Kuma hakan nasara ce ga al'ummar yammacin jihar Kogi a yunkurin su na sauya wakilan da suka zaba. Muna kira ga hukumar zabe ta kasa da ta hanzarta fitar da wani sabon jadawalin gudanar da wannan kiranyen kamar yadda kotu ta umarce ta. Wasika ta gaba kuma cewa ta yi to mazauna yankin Kogin Isa na tafkin Chadi, sai ku yi wa kanku kiyaman laili, ku gaggauta barin wurin kamar yadda masana suka yi kashe da mummuna ambaliyar ruwa zai faru idan kogin ya tumbatsa. Idan kunne ya ji jiki ya tsira, rigakafi kuma yafi magani. Allah ya tsare mu daga dukkan bala'o'i, amen. Sako daga Yakuji matar Ahmadu Abacha Macina. Wasika ta ƙarshe kuma cewa ta yi salam VOA Hausa. Hakika taron fahimtar juna tsakanin manoma da makiyaya da aka gudanar a masarautar Kontagora da ke jihar Neja wani abin farin ciki ne, domin sai da zaman lafiya ake samun ci gaba.
Kadan kenan daga cikin dimbin rayuwa da ku masu saurare kuke aikowa da Maryam Dauda ta karanto ga tishin muhimman kanan labarai da Baba Yakubu Makeri.
A yau Litinin ne ake sa ran mahaukaciyar guguwar nan ta Irma za ta rage ƙarfi yayin da take ratsawa a arewacin Florida da kuma kudancin Georgia, a cewar cibiyar da ke nazarin muguwar guguwa ta ƙasar Amurka. Duk da haka, masu hasashen yanayi sun yi kashedin cewar ambaliya da guguwar ta Irma ta haddasa a gabar tekun maso gabashin Amurka zai iya janyo barazana ga rayuwar bil'adama da kuma tsananta hali da ake ciki. Shugaba Trump a karo na farko a matsayinsa na shugaban kasa zai jagoranci Amurkawa a yau Litinin wurin tuna hare-haren nan ta ranar 11 ga watan Satumba da aka kai wa New York da Washington a shekarar 2001.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muka gabatar muku, amma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com. Ko kuma ku saurari shirin musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya muhawara a shafinan na Facebook da kuma Twitter. Idan muka dawo a shirinmu na ƙarshe a yau, za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan hukuncin da kotun tarayya ta yanke da ya ba hukumar zaben Najeriya damar ci gaba da shirya yi wa ɗan majalisa Dino Malaye na jihar Kogi kiranye. Za ku kuma iya samun ƙarin bayani kan abin da muke so mu ji ra'ayoyin naku a kullum a shafinmu na internet ko kuma Facebook. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da Malama Judy da ma injiniya mu Alheri ke muku fata alheri, sai a dakaci shirin yau da gobe.